الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم ثلاثة أشرند الآيات رمضان أي هجر المنزم الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو إيدة دريه إلى أربعين دا بقوي wanda ya daidai da 9 ga watan uku shekara ta 2026 wannan shine majalisin mu na 21 a cikin majalis na tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara wanda muke karatu har yanzu a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta 144 kenan za mu tashi akan aya ta 105 kafin farawa wannan yana tambaya dangane da mutumin da zai yi itikafi menene ayyukan da ya kamata a ce ya lazimta ayyukan da ya kamata ya lazimta su ne abubuwan da muka faɗa a baya na ayyukan da ya kamata mutum ya lazimta a cikin waɗannan kwanakin na ƙarshe na watan Ramadan. Waɗannan ayyuka muhimmai guda 5 waɗanda su ne aksarin ayyuka dama da magabata suke mai da hankali a kansu a duk lokacin da watan Ramadan ya tsaya. Shine ibadar azumi din ita karan kanta, sannan salloli daban-daban na nafilfili da ake yi, sannan karatun alqur'ani, sannan nau'o'in zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma abin da ya shafi sadaka da kuma ciyar da mutane. Wannan su ne muhimman ayyuka wanda ya kamata mai duk wanda ma ya samu kanshi a cikin watan Ramadan ya mai da hankali a kansu, ballantana kuma wanda ya samu kanshi a cikin kwanaki 10 ƙarshe, balle kuma wanda ya samu kanshi a cikin ibada ta itikafi wanda zai kibanta kanshi domin ibada da bautar Allah. Asali manufar itikafin ya kamata mutum ya rinka hararowa ya mai da hankali a kai. Abubuwa guda 2 da ɗan adam yake mu'amala da su a tsawon rayuwarshi su ne ci da sha, sannan kuma mu'amala da mutane, fira da labarai da cuɗanya da mutane. Waɗannan abubuwan guda 2 su ne watan Ramadan yake setawa a jikin ɗan adam. Abin da ya shafi ci da sha, azumi ya seta su a rage ma mutum ci da sha da yake yi na kullum-kullum a tsawon kwanakin shekara gaba ɗaya. A ware wannan watan ya zama abincin da mutum zai rinka ci a rayuwar shi a cikin watan, ya zama ɗan kaɗan, ya zama cikin shi yana ɗaukar lokaci mai tsawo ba tare da wani abu na abinci a ciki ba. Shi ya sa a cikin darasinmu na asraru sau muka ji abinda al'imamu Jamaluddin al-Qasimi ya faɗa dangane da irin wannan cewa duk wanda zai yi azumi kuma ya zama yana biyan bashin abincin shi na wuni a cikin azumi, to wannan babu manufar azumi kwata-kwata a tattare da shi. In dai da Ramadan za ka zo kuma ka ci abinci guda 3 kamar yadda kake ci a wajen Ramadan, to wannan manufar da aka sa azumi domin ita babu ita a tattare da kai, domin kana ci sau 3 a wajen watan Ramadan sai aka kawo watan Ramadan don a mai da ci ya zama guda 1, saboda a seta wannan cikinka ya samu lafiya, jikinka ya samu wani nau'o'i na ingancin da ake buƙata, saboda karanta abinci sai ya zama kuma yanzu in a Ramadan din yazo zaka ci abinci bayan shan ruwa sannan zaka sake zuwa ka ci abinci na dare kafin ka kwanta sannan zaka sake tashi da sahur ka sake irkan wani abincin abincin nan uku da ka bari a kwanakin da ba Ramadan ba sai ka biya to manufofin azumi babu su kwata-kwata a kanka shi yasa sai ka dai yi ibada ba za a ce Allah bai karba azuminka ba zaka sauke wannan wajibin amma manufofin azumin da aka sa babu su matukar dai in aka sha ruwa zaka biya bashin abincicikan da baka ci ba bayan shan ruwa zaka ana so ne jikinka ya zama yana daukan abinci dan kadan daidai gwargwado ana so hanjinka su huta injin da yake nika abinci a jikinka in Ramadan ya zo ya dan samu hutu na shekara na aikin da yake yi to amma sai ya zama kuma in Ramadan din ya zo ya ma fi koyaushe aiki sama da in Ramadan bai zo ba abincin da muke ci a Ramadan ya ninka wanda muke ci a wajen Ramadan idan ana cinye buhun shinkafa a wata biyu in Ramadan ya zo a wata ɗaya za a cinye shi to kaga babu manufar azumin kenan to sai kuma abu na biyu da watan Ramadan din yake seta ma mutum shine surutu da mutane da kuma takwadeɗeniya da mutane to wannan kuma shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shar'anta mana yin itikafi saboda magance wannan matsalar ita ma a shekara ka samu wani lokaci da zaka yanke ma mutane gaba daya ka samu wani lokaci wanda fira da tattaunawa da mutane da kake yi tsawon wata 11 yanzu zaka zo ka yanke ta kai wani hutu na wannan aikin a tsawon kwana 10 ko kasa da haka to shi ma idan ya zama ka zo itikafi yadda ka saba fira da mutane akwai dandalin labarai akwai lokacin da za a haɗu ɗan itikafi a zauna a yi fira a yi labarai to shi ma makasudin itikafin babu shi kenan makasudin ya tashi haka kuma idan za ka zo itikafi kana nan yadda ka saba waya ka kira wannan ka yi browsing ka yi kaza yadda ka saba a wajen Ramadan haka kuma ka shigo itikafi shi ma za ka ci gaba da yi to shi ma makasudin itikafin babu shi abinda ake bukata mu'amalarka da mutane ta zama sai wani abu na larura na dole maganganunka da za ka yi da wasu ya zama sai larura na dole saboda ka samu wannan hutun na waɗannan ayyukan a cikin waɗannan kwanakin wannan shine manufar itikafi kadan mutum zai yi itikafi da wannan manufar to shine zai samu cikakken abin da ake bukata shi yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya shigo masallacin ma zai yi itikafi sai ya sa an sa mai tanti dan karami wanda a cikin masallacin ma cikin tantin zai shiga yanda ba zai yi mu'amala da kowa ba yana cikin masallacin kuma yana kulla a cikin wannan kaimar da za a kafa mai a cikin masallacin saboda ya zama kawai tunaninka da kallonka da maganarka da mu'amalarka da Allah ne kawai in ya zama za ka yi mu'amala da wani sai wani dalili na larura da zai sa ka yi mu'amala da wani to wannan shine makasudin itikafi wanda za ka yi shi ka gama ka fita ka ji cewa eh lallai ka samu hutu na mukhalaqa da mutane ka samu hutu kuma na magana da mutane to wannan shine zai sa ka ji a zuciyarka ɗanɗanon wannan ibadar ta itikafi za ka ji ɗanɗanonta ba wai manufar kawai ka zo ka samu wuri ba ne don ka zauna ka yi karatu ka yi ibada wannan ana buƙata idan ba akwai surutu da ci gaba da mu'amala da mutane to da yin shi a gidanka da yin shi a ko'ina duk ɗaya ne kenan shi an ce a keɓance a masallacin ne saboda a kauce ma mu'amala da mutane ya zama mu'amalar ka kawai tsakaninka da Allah ne kai tsaye kawai ibada za ta sa a gaba. Wannan shine babbar manufar ibadar i'tikafi. Haka mutum ya fuskanci wannan ibadar ya sa ta a gaba, to zai samu waɗannan bangarorin abubuwan guda biyu da Allah yake so ya tsarkake ɗan adam daga su. Abinciccika da hutawar gaɓoɓin da suke aiki a kan abinci, da kuma surutu da kuma mu'amala da mutane, wanda dukansu biyu suna daga cikin mafiya girman abubuwa wanda suke tasiri a wurin lalata zuciyar ɗan adam. Yawan mukhalaqa da mu'amala da mutane da yawan magana yana lalata zuciyar ɗan adam, yana daga cikin asbab na qaswatul qalb wanda suke haifar da ƙeƙashewar zuciya. Sannan kuma yawan cin abinci yana daga cikin asbab da suke haifar da qaswatul qalb, suke haifar da ƙeƙashewar zuciya. To shi yasa ake so a yi waɗannan ibadun a cikin wannan lokacin, saboda a samu lafiyar zuciya. In mutum kuma bai yi waɗannan, ya ci gaba da waɗannan abubuwan, to kaga maganar samun lafiyar zuciyar babu ita kenan. An dai samu zama, an yi karatu, an yi zikiri, an yi ibada, amma maƙasudi da manufa ta wannan ibadar ba a iya cimmata ba. To muna fata Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu ikon tsayuwa a kan abin da Allah Maɗaukakin Sarki yake so ya yarda da shi. Mun tsaya a kan aya ta 104 ko? Za mu tashi a kan aya ta 105.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم. Bayan Allah Maɗaukakin Sarki ya yi bayani a cikin ayoyin da suka gabata, ya yi kira ga masu imani, ya faɗa musu irin ladabin da ya kamata su rinƙa lizimta idan za su yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma a wuri ɗaya ayar tana nuna mana zargi mai ƙarfi dangane da Yahudawa saboda irin munana ladabi da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin magana. Da haka Allah ya kira masu imani ya nuna musu cewa su bambanta da Yahudawa, su nuna su daban ne waɗancan kafiran daban, musamman a wurin ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka Allah ya kira su ya faɗa musu lafuzzan da ya kamata su rinƙa zaɓa, la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Sannan sai Allah ya musu gargaɗi mai tsanani da cewa in sun ci gaba da yi wa manzon Allah irin wannan mu'amalar ko irin waɗannan maganganu, to Allah zai ya tattalar musu azaba mai raɗaɗi, ya ce walil kafirina azabun alim. Sai Allah ya ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum, wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha, wallahu dhul fadli al'azim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikin. Kafirai daga cikin ahli alkitabi da kuma kafirai daga cikin mushrikai. Ahli alkitabi sune yahudi da nasara. Walal mushrikin, mushrikai su ne kafirai marasa wanda suke bautar wani wanda ba Allah ba. Waɗannan nau'o'in kafiran gaba ɗayansu da ahalul kitabi da mushrikai ba sa ƙaunar an yunazzila alaikum min khairin min rabbikum, a ce an saukar muku da wani alkhairi daga wurin Ubangijinku. Duk wani abu da za ku samu na alkhairi, to waɗannan kafiran ba sa ƙaunar wannan abu, ba sa fatan wani alkhairi ya same ku, ba sa fatan wani abu na farin ciki ya same ku, shine ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum. Ate ga wani alkhairi yazo muku daga Allah, ga wata falala ta zo muku daga Allah. To in dai kafiri ne, ko ni kusancin ka da shi, ko ni alaƙar ka da shi, to baya fatan a ce wani alkhairi ya zo maka daga wurin Allah. Kowane irin alkhairi ne, alkhairi ko na ƙololuwa da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka samu, shine alkhairin aiko manzon Allah din, da kuma alkhairin saukar da alƙur'ani. Alkhairin aiko manzon Allah da alkhairin saukar da alƙur'ani. To daga cikin manya-manyan abubuwan da suke yi, ba sa so, ba sa ƙaunar a ce al'ummar manzon Allah sun samu, shine su samu wannan falalar na cewa su ne aka aiko ma annabi na ƙarshe, mafi daraja, mafi girman annabawa, sannan kuma su ne aka saukar musu da littafi, mafi girman littafi, mafi darajar littafi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To ba sa ƙaunar a ce wani alkhairi ya same ku, ballantana kuma su ji alkhairi mafi girma daga cikin alkhairan Allah shine wahayin alƙur'ani ya same ku. Ba sa fatan wannan. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha. To Allah kuma yana keɓanta wanda ya ga dama ne da rahama shi. Ko wani yana so, ko wani baya so, ba wanda zai iya canza abin da Allah ya kaddara. Da haka Allah ne yake keɓanta wanda ya ga dama. Shi ya ga dama ya zaɓi wannan al'ummar, ya keɓance ta, ya aiko mata manzon Allah kuma ya saukar mata da Alƙur'ani. Da haka wannan keɓancewa ce ta Allah wanda yake yi ma wanda ya ga dama. Kamar yadda a baya ya keɓanta wasu al'ummomi, ya aiko manzanni a cikinsu, to haka kuma a nan yaktasu bi rahmatihi man yasha. Shi ne wanda yake keɓanta wanda ya ga dama da rahamar shi, ya saukar mai da wahayi, ya zaɓe shi a matsayin annabi. Ko kuma ya zaɓe shi ne yake keɓanta waɗanda ya ga dama daga cikin al'ummomi, ya saukar musu da wahayi, ya sa wannan annabin ya zama shi ne annabinsu. Da haka duka wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu zul fadlil azim. Allah kuma ma'abocin falala ce mai girman gaske. Allah yana da falala mai girma. Shi ɗin mai falala ne, kuma shi ɗin mai girma ne. Ko kuma ya zama Allah mai falala ne, wadda falalar Allah ɗin tana da girma. Ba kuma wanda ya ise zo ya iyakance sai Allah ka yi mawa na falala, kada ka yi mawa na falala. Ko kuma Allah me yasa kai ma wani falala, me yasa baka yi ma wani falala ba, me yasa ka zaɓi wannan al'ummar ka aiko musu da manzo mafi daraja, me yasa baka aiko wa waɗancan al'ummomin ba. Duka yana cikin wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim. Allah yana keɓa wanda ya ga dama da falalar shi da rahamar shi, kuma Allah ma'abocin falala ne wadda take mai girma. A nan an kawo ma yawaddu alladhina kafaru, sai aka ce min ahli alkitabi wal mushriki. Ba ambaci ma yawaddu alladhina kafaru kawai an ci gaba da magana ba, sai Allah ya yi bayani saboda abin ya fito fili gaba daya. Domin aka ce kafirai ba sa fatan a saukar muku da rahama daga wurin Ubangijinku. Wani zai iya ɗaukan to ai Yahudawa ake nufi saboda a kansu ake magana a cikin ayoyi, banda wasu wanda ba su ba. To sai Allah ya kawo abin ya zama am, ya shafi dukkan nau'o'in kafirai. Shi yasa aka kawo min ahlil kitabi, aka kawo min wannan min li bayanil jins, saboda a yi bayanin jinsin kafiran, wane jinsi na kafirai ne wanda ba sa so a saukar muku da wata falala ko wani alkhairi daga wurin Ubangijinku. Sai aka ce kafiran nan daga ahlul kitabi, haka kuma kafirai daga mushrikai. Kafirai ahlul kitabi da kafirai mushrikai gaba ɗaya sun shiga cikin wannan ma yawaddu alladhina kafaru. Da haka yanda ahlul kitabi suke jin haushi, suke ƙi, suna hassada da ƙiyayya akan abinda Allah yake saukar muku na farala, to haka suma mushrikai wadanda ba su da addini, wadanda suke bautar wani Allah, to haka suma suke kinku, suna jin haushi, ba sa kaunar a ce Allah ya saukar muku da wata farala daga wurin shi. Da haka Allah ya kora wannan, ya tabbatar da cewa falalar ta Allah ce gaba daya, babu kuma wanda ya isa ya saukar da wani abu ga wanda ya ga dama in ba Allah ba. Sai Allah ya ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Anan da aka ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena an yunzala alaykum min khairin min rabbikum. Wani alkhairi ake nufi anan? Wannan sama da mai sai a duk wani alkhairi ake nufi, ba sa so ya same mu. Alkhairin nan na duniya ne ko alkhairin na lahira ne? In dai ahlul kitabi ne da mushrikai, to ba sa kaunar a ce wani musulmi wani alkhairi ya same shi. Wannan sama da mai kuma sai alkhairi anan zai iya shafar komai, amma babban alkhairin shine wahayi. Wahayi ne, ba sa fatan a ce wani wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka a can da Allah ya ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha, suka ce rahamar Allah anan shi ma ana nufin wahayin Allah. Allah yana keɓanta wanda ya ga dama da wahayin shi ne, ya zaɓi al'ummomin da ya ga dama ya aiko musu da wahayi, ya zaɓi mutumin da ya ga dama ya saukar mai da manzanci a bashi safan ya zo da shi zuwa ga al'umma. Da haka da aka ce min khairin ana nufin wahayi, haka kuma da aka ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha, suka ce nan ma ana nufin wahayi, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wata ayar, yake cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Daga da anan wannan ayar da Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik, duka malamai sun tabbatar da cewa rahmat rabbik anan ana nufin wahayi na annabta, domin suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajuli min alqaryatayn azim, me yasa ba a zabi wani babban mutum a cikin waɗannan garuruwan namu an aiko mai da wahayin qur'anin ba? Sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik, su ne suke raba rahamar Ubangijinka, ba na su ne suke raba wahayin? Ballantana su ce ga wanda za a yi ma wahayin, ga wanda ba za a yi mai ba. Da haka a nan wannan ayar ma suka ce rahama ɗin tana nufin wahayin Allah wanda yake saukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka wannan ayar ta nuna mana irin ƙiyayya da kuma adawa da kafirai suke nunawa ga waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma kafiran kowane irin nau'i na kafirai ne. Shi yasa al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Mufassiri, yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar, wannan ayar akwai dilalatul bayyina على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائه. أفي دليل بيّنني ظاهري أتكي ونّا آية وديك نوني أكن سوى الله سبحانه وتعالى يا هن مؤمني سرنك تركتا زوا أبو كنغا برسو دقسكين كافري من أهل الكتاب والمشركين. دقسكين أهل الكتاب Yahudawa da Nasara, wal mushrikina daga kuma mushrikai waɗanda ba su da addini. Daga Allah ya hana a cikin wannan ayar, ya ce dalili ne da ƙarara da yake nuna Allah ya hana mutane su karkata zuwa ga irin waɗannan abokan gaban. Balma ya ce wal istima'u min qawlihim, Allah ya hana a ma saurari maganarsu, a rinƙa tsayawa ana saurarensu ba, yace Allah ya hana karkata zuwa gare su da kuma sauraransu. Wa qabuli shay'in mimma ya'tunahum bihi, da kuma karban wani abu da za su zo ma mutane da shi daga wurin kafirai, a ce ga wani abu sun zo ma al'umma da shi. Yace ayar tana ishara zuwa ga cewa Allah ya hana karɓan wani abu da za su zo ma al'umma da shi ala wajhin nasihati lahum minhu, wanda za su zo da shi a matsayin wai nasiha ne ga mutane ko wani taimako ne ga mutane. To duka wannan yana nuni a cikin ayar ishara ne akan cewa Allah ya hana mu'amala da irin wannan abu. Sai ce me yasa Allah ya hana? Sai ce bi ila'ihi jalla sana'uhu iyyahum ala ma yastabqinuhu lahum ahlul kitabi wal mushriki. Yace saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya riski ya san abinda su waɗannan kafiran daga cikin ahlul kitabi da kuma mushrikai suke koyewa a cikin zukatansu dangane da muminai. Allah yana sane da irin mummunar manufa da suke da ita akan mushrikai, mummunar manufa da suke da ita akan muminai dangane da duk wani abu da za su zo ma muminai da shi. Wadhirni wal hasad, da kuma kiyayya da hassada da suke da ita akan muminai. Sai ce wa in azharu bi alsinatihim khilafa ma hum mustabqinuhu lahum, ko da a bakinsu a harshensu a maganarsu sun fito a fili sun bayyana saɓanin abinda suke ɓoyewa a zuciya, to al'amarin ba haka ba ne. Abinda Allah ya bayyana mana a Qur'ani shi ne abinda yake cikin zukatansu, ma'ana maganarsu ta baki ba sa canza abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a kansu dangane da mugun nufi da miyagun ƙuduri da suke da shi a kan waɗanda suka yi imani da Allah da waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka wannan ayar dalili ne ƙarar da suke nuna mana irin ƙiyayyar da kafirai suke yi wa muminai. Daga cikin ƙiyayyar shi ne babu wani alkhairi da suke fata ya shafi musulmi kowane iri ne, sawa'un alkhairin na duniya ne ko kuma alkhairi ne na lahira. Duk yadda za su idan za su iya hana wannan alkhairin ya same ka, to za su toshe wannan alkhairin daga al'umma. Da haka wannan shi ne abinda Allah yake tabbatar mana a cikin wannan aya. Kuma dukkanin al'umma gaba ɗaya Allah yake magana a kai, bai keɓanta wata al'umma banda wasu ba, bai keɓanta kuma wani nau'i na kafirai banda wasu ba. Da wanda zai karkata zuwa ga Yahudawa, da wanda zai karkata zuwa ga Kiristoci, da wanda zai karkata zuwa ga Maguzawa, dukkansu suna cikin alladhina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina. Idan ka riƙe America kana cikin wannan, kana cikin alladhina kafaru min ahlil kitabi. In ka riƙe Isra'ila tana cikin alladhina kafaru min ahlil kitabi. In ka riƙe China tana cikin walal mushrikina. Dukkansu tafiyarsu ɗaya, dukkansu kafirai ne, dukkansu kuma maƙiya addinin Allah ne, kuma maƙiya musulmi ne. Da haka babu wanda zai zama in ya riƙe wani shi ne abin zagi, wanda ya riƙe wani kuma ba abin zagi ba ne. Wanda ya riƙe China da Rasha ya saɓa ma Allah, wanda ya riƙe America da Isra'ila ya saɓa ma Allah. Dukkansu abokan adawa ne, abokan ƙiyayyar al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma ko kaɗan dukkansu ba sa fatan wani alkhairi ya same ku, ba sa fatan wani alkhairi ta kowace fuska ya same ku. Haka shi ne abinda Allah yake mana ishara a kan shi a cikin wannan ayar. Mu fahimci irin ƙiyayyar da suke mana, kuma mu fahimci irin abinda yake cikin zukatansu ko da sun fito a fili sun bayyana mana abinda za su bayyana a baki. Kamar yadda Allah ya ce qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Iyayyar ta fito ta bayyana a bakinsu. Allah ya ce to amma abinda suke ɓoyewa na iyayyar a zuci ya fi wanda suke bayyanawa girma. Da haka duk abinda suka faɗa a baki to ba su faɗi komai ba in za a auna da abinda yake cikin zukatansu. Kuma wannan kafirin na ahlul kitabi da mushrikai ko a ina yake da kowace irin fuska muna ganin abin da yake faruwa a sa'a nan a cikin kasar mu abin da ya gabata a baya na kai na zabe aka ce za a yi zabe na muslim muslim zaben muslim muslim din me zai amfana wa musulmi iya abinda za su amfana da shi a nuna yawan musulmi a cikin al'umma shine alkhairin da za a samu a cikin wannan a ce musulmi suna da yawan da za su iya tsayar da shugabanci su kadai a ƙasa ko da sun san idan wannan din ya tabbata waɗanda ba su ba sai sun fi su amfana to amma iya wannan din kawai sai da dukkan wani kafiri hankali shi ya tashi akan wannan ya tashi duk abin da zai iya yi a duniya ya yaki wannan abin sai da ya yake shi saboda kawai iya wannan falalar a ce musulmi suna da adadi mai yawa iyakar nan kawai ba su da wani hudda ba wata ajanda da ake da ita da in an ce in an yi musulun musulun din za a yi ma musulunci babu kawai fa'idar a san cewa musulmi suna da yawan da za su iya dogaro da kansu amma cikin gida da waje ba inda ba a yaki wannan abun a kan wannan kawai yanzu kasashen duniya sun sa ma kasar dukkan ta ido kan cewa hakan ba ma zai sake ba zai sake tabbata ba saboda kawai yan wannan yan falalar a ce kuna da yawa a cikin al'umma to ina ga a ce wani abu ne kuma babba na alkhairi mai girma zai samu al'umma kaka Allah yana faɗa mana cewa ba sa fatan wani alkhairi kowane iri ne ya same ku ba za su yadda da wannan alkhairin ba kaka Allah ya faɗa mana cewa wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓanta wanda ya ga dama da rahamar shi ne da falalar shi kaka muna gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan falala da kuma wannan ni'imar da ya mana ta musulunci da kuma alqur'ani da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu dhul fadli alazim Allah mai falala ne mai girma falalar Allah ba ta da iyaka ba wanda yake ya iya kididdige ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu a shari'ar da ya saukar musu da kuma matsayin da Allah ya ba su a wurin Allah ranar alkiyama ba wanda zai iya kididdige irin falalar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan babu shi yasa jidda karancin roko da addini da sakacin da al'ummar take yi ma addini akan addini amma jidda haka kuma tana da falala akan sauran al'ummomi da yawa wanda ba ita ba kowa yana jin haushi kowa yana hasada akan irin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir
na'am Allah madaukakin sarki yace ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma nan sakh min ayatin duk abinda muka shafe na ayoyi aw nunsiha ko kuma muka mantar da ita na'ti bi khairin minha to zamu zo da wadda tafi wannan alkhairi aw mithliha ko kuma mu zo da wata irinta wanda muka shafe din alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka san cewa Allah yana da iko akan komai bane yana da iko ya shafa abin da ya ga dama, ya tabbatar da abin da ya ga dama, ya canza hukuncin da ya ga dama da wanda da hukuncin da ya so. Baka san cewa Allah yana da iko akan komai bane? Wannan ayar Allah madaukakin sarki ya saukar da ita raddi akan Yahudawa, domin wannan yana daga cikin shima miyagun ayyukan Yahudawa da za a lissafa a ciki. Aya da ta gabata mun ji daga cikin miyagun ayyukansu shine suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to anan kuma daga cikin miyagun ayyukansu shine suka da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suna zuwa suna fada a tsakaninsu cewa da za ku ga irin yadda Muhammad yake da'awar cewa shi annabi ne, sai ya zo yau ya ce ma mutanen shi su yi kaza, gobe kuma sai ya zo ya ce a dena. Ta yaya zai zo ya yi da'awar cewa shi annabi ne? Da haka sai Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani akan wannan da'awar da suke yi na ƙoƙarin sukar shari'ar da manzon Allah ya zo da ita, akan cewa ai yau ana cewa a yi kaza, gobe kuma ana zuwa a ce a canza. Shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sun yi wannan maganar ne akan maganar canza alƙibla, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Cewa in annabi ne, ta yaya an ce ga alƙiblar da za a fuskanta, kuma yau a zo a ce a canza wata alƙibla? Shi yasa daga nan har can ayoyin za su yi ta magana har a kai magana akan ayar canza alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa ɗakin Ka'aba. Da gaske sai dai Yahudawa ne suke zargi, suke suka akan cewa me yasa ake canza hukunci, a ce a yi kaza ana kai, kuma a zo a ce a canza a yi kaza. Da haka Allah ya mayar musu da martani akan wannan mummunar maganar da suke faɗa, da cewa ma nan sakmin ayatin aununsiha, duk abinda muka shafe na wata aya aununsiha ko kuma muka mantar da ita, na'ti bi khairin minha, za mu zo da wadda ta fi ta alkhairi. Bana duk wani hukunci da aka kawar, to wanda zai zo zai zama ya fi wanda aka shafe zama alkhairi ga al'umma. Aw mithliha, ko kuma mu zo da wani hukunci irin wannan, ma'ana suna daidai da daidai a wurin alkhairi. Kenan duk abin da aka shafe ko dai ya fi, in aka kawo wani ko ya fi wanda aka shafe, ko kuma ya zama suna daidai da wanda aka shafe ɗin. Da haka Allah ya tabbatar da cewa yana yin haka ne saboda shi ne mai iko akan komai. Ayar malamai sun yi maganganu dangane da ma'anar ayar da kuma fassarar abin da ayar take nufi, domin ma'anar sakh an-nasakh a larabci yana ɗaukan ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko shi ne a shafe abu, a canza abu da wani abu, shi ne an-nasakh. Kuma yana zuwa da wata ma'anar ta biyu, shi ne da ma'anar kwafi, a kwafi wani abu daga wani abu. Idan ka zo ka ɗauki littafi ka buɗe ka samu wani ka rubuta abin da yake ciki, za ka ce nasakhtul kitaba, na kwafi littafi. An-nasakh yana ɗaukan wannan ma'anar, da haka yana ɗaukan ma'anoni guda biyu. Waɗannan ma'anonin guda biyu kuma duka malaman tafsiri sun fassara wannan ayar da shi. Ma'ana ta farko da suka ce ma'anar sakh min ayatin aununsiha da ma'anar kwafa, ma'ana ba wata aya da muka kwafa aununsiha, sai zama me ake nufi da kwafa kenan? Suka ce ana nufin kwafo alqur'ani daga lauhil mahfuz, shi ne ma'anar ma'anar sakh min ayatin aununsiha, a kwafo ayar daga lauhil mahfuz, a saukar da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine naskun da ake nufi a nan. A bisa wannan ma'anar aw nunsiha, sai zama nunsiha shi ma yana ɗaukan ma'anoni guda biyu. ma'ana ta farko shine mantawa da abu daga annisyanu kenan ko mantuwa to ma'ana ta biyu kuma yana zuwa da ma'anar barin abu tarku shay'i a bar abu ko a manta da abu ko a bar abu duka ana kiran shi da suna annisyan shi yasa aka fassara wannan aya da cewa nasullaha fanasiyahu sun bar Allah Allah ma ya bar su ba da annisyan ta mantuwa ba inan nisyan yana zuwa da waɗannan ma'anonin guda biyu sai suka fassara ayar da wannan ma'anar kwafi al-anmanan sak annasku ya zama ma'anar shi kwafa an kwafo al-qur'ani daga lauhil mahfuz aunun siha ko kuma wanda muka jinkirta muka batta ba mu kwafo ba ana lokacin ta bai zo ba shine ma'anan sak min ayatin aunun siha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma'ana ta biyu ma'anar cewa ma'anan sak annasku ana nufin shafewa sannan kuma aunun siha ana nufin bari to wannan shi ma malamai sun fassara ayar da ma'anoni guda hudu ma'ana ta farko shine babu wata aya da muka shafe ta daga cikin ayoyin da kuke karantawa muka shafe hukuncin ta amma kuna karanta ta shine ma'anan sak min ayati aunun siha ko kuma muka bar hukuncin amma kuma muka shafe ayar shine ma'anar aunun siha idan ba wata aya da zamu shafe hukuncin ta ko kuma mu bar hukuncin ta fate in mun shafe ayar zamu zo da wadda ta fi ta alkhairi domin Allah yana da iko akan komai waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da manan sakmin ayatin shine babu wata aya da zamu canza mata hukunci mu dauke hukuncin ta mu kawo wani sabon hukunci daban aunun siha ko kuma mu batta ba mu canza mata hukunci ba shine aunun siha din suka ce shine wannan ma'anar ta bi waɗansu kuma suka ce a'a babu wata aya da zamu shafe ta mu shafe tilawar ta gaba daya aunun siha ko kuma mu bar ta ba mu shafe tilawar ta ba tana nan ana karanta ta kuma hukuncin ta yana nan nati bi khairin minha to zamu zo da wadda ta fi ta alkhairi dika dai ayar tana nuni akan cewa Allah yana shafe wani hukunci da wani hukunci wannan shine ake ce mai annasku a cikin alqur'ani akwai annasiku wal mansukh akwai ayar da aka shafe akwai kuma wadda ta zo ta shafe ta da akwai wani hukunci sai a zo da wani hukunci daban sabo sai ya shafa wancan da ya gabata wannan shine annasku shi kuma wannan naskun kashi uku ne a cikin alqur'ani kashi uku ne kashi na farko shine ayoyin da aka shafe tilawar su kawai amma kuma hukuncin su yana nan a cikin alqur'ani ana aiki da hukuncin amma aka ce ina ayar a cikin alqur'ani ba za ka ga ayar ba babu ayar amma an saukar da ayar amma an shafe tilawar ayar amma hukuncin ta yana nan to wannan yana nan akwai ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani wanda suna da yawa wanda an shafe tilawar ne kawai amma kuma ba a shafe hukuncin su ba amma tilawar babu su ba a karanta su kaman ayar da take cewa ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battatu nakalan min Allah wallahu azizun hakim wana aya ce wanda an saukar da ita tana magana akan hukuncin rajamu da jefe wanda suka taba yin zina idan sun yi aure to amma kuma babu ayar an shafe tilawar ayar amma kuma hukuncin ayar yana nan rajamun yana nan ana kuma aiki da shi a shari'a amma banda tilawa to akwai kuma ayoyin da an shafe hukuncin su ne amma tilawar su tana nan hukuncin aka shafe amma tilawar tana nan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ما تندع كبري الله يتي ذاتي إدعا ذاتي تكبا تمتوا أوينشي كرائيا متاعا إلى الحول غير إسراج شكرا سكتيا بافتا سنا سكين تكبا سي الله كبيرو يسو كرد آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وأشرا الله تزاس زونا في تكبا وتهدد قانا قوما وتنقوة تيمي شكرا آية da haka wannan sai ta zo ta shafe hukuncin wacce amma wacce din tana nan ana karanta ta a Qur'ani ko ba ta nan tana nan ana karanta ta tilawa amma hukuncin ta kuma baya aiki amma kuma tilawar ta tana nan Qur'ani ce ana karanta ta a matsayin Qur'ani to wannan ita ce wanda aka shafa hukunci aka bar tilawa waccan kuma wanda aka shafe tilawar aka bar hukunci sannan sai waɗanda kuma aka shafe hukuncin kuma aka shafe tilawar gaba daya ba tilawar kuma ba hukuncin akwai wayannan ayoyin za a samu wanda an shafe tilawar su kuma an shafe hukuncin su ko babu wanda aka shafe tilawar aka kuma shafe hukuncin shine kaman hadithun Hudzaifa a hadithun Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu da yake cewa wannan ayar ta ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya yace tana cikin ayoyi a cikin suratul ahzab yace amma suratul ahzab a lokacin da aka saukar da ita da ake saukar da ita yace nuqarinu hadi suratul baqara muna kamanta ta da suratul baqara a tsawo a tsawanta kamar suratul baqara ce take daidai da ita sai aka shafe ayoyinta da yawan ayoyinta aka shafe su sai ta zama yanda take ina ayoyin suke da hukuncen ayoyin duka an shafe ina an shafa hukuncen ayoyin kuma an shafa tilawar ayoyin amma a ciki akwai ayar da ita kuma an shafe tilawar ta ne amma ba a shafe hukuncin ta ba daga cikin ayoyin suratul ahzab ita ce waccan ayar ta ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya da ka wayannan sune kashe-kashen ayoyin da aka shafe a cikin alqur'ani ko dai a shafe tilawar da hukuncin ko kuma a shafe hukuncin a bar tilawar ko kuma a shafe tilawar a bar hukuncin to kowanne daga cikin su akwai irin su a cikin ayoyin alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka Allah ya ce babu wata aya da Allah zai shafe ta fa sai ya zo da khairun minha sai ya zo da wadda ta fi ta alkhairi au misliha ko kuma ya zo da wadda take irinta wadda take daidai da ita ya za a saukar da wadda ta fi ta alkhairi da wadda aka saukar kenan ba ta kai ta alkhairi ba wadda aka saukar a baya ba ta kai ta alkhairi ba ne sai aka zo aka saukar da wadda ta fi ta alkhairi ko kuwa me yasa aka yi haka ko kuma me yasa asali ma ba a saukar da wanda tafi alkhairin ba shike nan ba sai an saukar da wata sannan a saukar da wanda tafi ta alkhairi ba wadda ta fa alkhairi ana magana akan hali da kuma lokacin da aka saukar da ita mana a wannan lokacin a wannan halin a wannan yanayin wannan tafi alkhairi amma a wancan halin da wancan yanayin fa da aka saukar da waccan waccan tafi alkhairi saboda ana lura da halin saukarwa da yanayin saukarwa an saukar da waccan a wani hali da yanayi wanda ana so sai an kai yanayi iri kaza sannan a saukar da wannan wanda tafi waccan din wanda a lokacin za ta fi amfani za ta fi zama alkhairi ga mutane saboda Allah madaukakin sarki yayi tarbiyar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shekara 23 akai tarbiyar al'ummar manzon Allah gaba daya wanda babu wata al'umma da take da ta sami irin wannan al'ummomi ana tarbiyar su tsawon shekaru annabi Nuhu shekara nawa yana tarbiyar mutanen shi shekara 1350 aman shekara 2050 yayi yana da'awa yana wa'azi yana tarbiyar mutane haka sauran annabawa da suka gabata annabi Musa shekara nawa yayi da bani Isra'il su bani Isra'il din ma ai ba da annabi Musa bane kawai annabawa nawa aka turo suna tarbiyar su amma har aka zo karshe ba su tarbiyantu ba haka ne muna jin irin yadda suke ma Allah magana muna jin yadda suke yi ma annabi Musa magana muna jin yadda suke ma annabawa ma annabawan ma kansu Allah ya ce fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulu su ce wasu ƙarya suke yi kuma sun san annabawa ne wasu ma su kama su su kashe a tsawon shekarun da aka yi ana tarbiyyar annabi Musa su yayi aiki a kansu annabi Sulaiman su yayi aiki a kansu annabi Dawud su yayi aiki a kansu annabi Yahaya annabi Zakariya duka waɗannan annabawan a kansu suke aikin tarbiyyar su amma ba su iya samun irin tarbiyyar sahabban manzon Allah na shekara 23 ba to haka Allah yake tarbiyyar su a kaɗan kaɗan lokaci bayan lokaci idan aka yi tarbiyyar su aka seta su an saukar da wannan hukuncin to yanzu sun gyaru gyaru wanda yanzu wannan hukuncin da za a saukar shi ya fi zama mafi alkhairi gare su sai a saukar da wani hukuncin ko kuma a shafa wani a canza shi da wani saboda yanzu sun samu shirin da za su iya karɓar aiki iri kaza ko ibada iri kaza haka aka rinƙa musu tarbiyyar da al'ummomi a ƙarni gaba ɗaya ba za a iya yi ma mutane irin wannan tarbiyyar ba to shi yasa sai ya zama a cikin hukunce-hukuncen da Allah yake saukarwa akwai annasu yanzu a wannan yanayin da suke ciki hukuncin kaza ne ya dace da su da haka yanzu kuma da suka ƙara gaba to za ya dace da hukunci iri kaza a saukar musu da hukunci iri kaza wani hukuncin ma yanzu za a saukar da shi saboda a lokacin shi ne maslahar da ake bukata idan an ƙara gaba kuma sai a dakatar da wannan hukuncin yanzu wannan sabon ya fi wancan alkhairi saboda waccan maslahar ta riga ta wuce kamar da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu idza nazaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa yace duk wanda zai gana da manzon Allah duk wanda ya zo da wata fatawa sai ya bada kuɗi dole sai ya biya faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa da haka duk wanda yake so ya zo ya gana da manzon Allah ko ba a buɗe take amma ba a kyauta ba haka aka tsaya a haka da haka duk wanda zai zo dole ya nemo abin da zai zo da shi akwai fatawa amma ba a fi sabilillahi ce dan za a ce ba ko ba kawai ta garaɓata ba amma da aka zo sai Allah ya ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday nadwaqum sadaqa fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakah dan Allah madaukakin sarki yace to yanzu a tsayi da sallah a bada zakka kawai a ci gaba da sallah da zakka a aje wancan hukuncin yanzu wanda zai zo yayi fatawa ya zo yayi a kyauta saboda a wancan lokacin shine maslahar abinda ake bukata shine abinda al'ummar take bukata a wannan lokacin yanzu kuma an samu badil an samu zakka an samu abubuwa to yanzu a dakatar da wancan a canza hukunci to wannan shine nasku da Allah yake yi a cikin ayoyin Al-Qur'ani a kawo hukunci a canza shi da wani a kawo a canza da wani to amma wanda ake canzawa din sai Allah yace na'ti bi khairin minha wanda zamu zo da shi shine mafi alkhairi kada a dauka kawai canzawa ake yi kawai an dauke wancan an kawo wannan sai ai dama wancan din aka bari dama har yanzu kaza ake yi a'a wanda Allah ya kawo shine mafi alkhairi shine ma'anar na'ti bi khairin minha aw mithliha ko kuma azo da wanda yake daidai da daidai da wanda aka shafe shi yasa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da mafi alkhairi shine alahira mana wannan da aka kawo sabon hukunci shine mafi alkhairi gare ku alahira waɗansu kuma suka ce a'a mafi alkhairi a duniya da lahira ko mafi alkhairi a duniya shine idan ya zama hukuncin da aka shafe ya fi tsanani fiye da wanda aka kawo wannan nati bi khairin min hali ko idan wannan ya fi alkhairi saboda wannan ya fi sauki wancan ya fi tsanani kamar da Allah madaukakin sarki ya ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 idan aka samu mutum 20 a cikin ku to za su iya karawa da mutum 200 shine abinda Allah ya bayar a fatakin farko dan haka in mutum 20 a cikin musulmi suka fito filin daga kafirai 200 ne to haramun ne wani ya gudu ba wanda duk wanda ya gudu faqad ba'a bi ghadabin min Allah daka dole ku tsaya in dai adadin tsakanin 200 ne da 20 an ninka su so nawa kenan na'am so goma shine matakin farko daga bayan sai Allah ya ce al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa yanzu Allah ya sauƙaƙa muku wannan hukunci Allah ya san akwai masu rauni a cikin ku ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200 in aka samu mutum 100 to za su iya karawa da mutum 200 daga ninki 10 sai aka mai da shi ninki 2 yanzu wanne ne nati bi khairin minha wannan nabi da aka kawo saboda an sauƙaƙa ma al'umma suka ce to wannan shine ake nufi nati bi khairin minha aw mithliha ko kuma su zama daidai da daidai shine idan ya zama hukuncin duka daidai ne ba wanda za a ce ya fi wani sauki da wanda aka shafe din da kuma wanda ya shafe shi suka ce to ya zama aw mithliha kenan ya zama suna daidai da wancan da wanda aka shafe da wanda ya shafe to duka daidai suke shine ma'anar na'ti bi khairin minha aw mithliha waɗansu kuma kamar yadda ya gabata suka ce a lahira ake nufi ma'ana duk wani sabon hukunci da aka kawo aka shafa wani to wannan ya fi alkhairi a wurin Allah ya fi lada ya fi sakamako fiye da wanda ya gabace shi shine ma'anar na'ti bi khairin minha aw mithliha da haka Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai bane Allah yana da iko akan komai da haka shine yake da iko akan ya canza abin da ya ga dama na hukunci ya hukunta abin da ya ga dama. Shine yake da damar ya ce wannan haram din daga yau ta zama halal. Dama wa ya haramta? Shine. Shine yake da damar yanzu ya ce wannan halal din yanzu ta zama haram. Dama shi ya halalta. Kaga baka san Allah yana da iko akan komai bane. Shine yake da ikon ya halalta ya haramta. Kuma shine yake da iko akan bayin. Bayin nashi ne, mulkin shi ne. In yace yanzu ku daina kaza ku yi kaza sai ne. In yace yanzu kaza da nace ku rinka yi daga yau kar ku ƙara yi kaza za ku rinka yi. Akwai wanda zai ce dan me? Nashi ne shine yake da iko akan komai. Daga dan ya shafa hukunci da wani, wannan ba abin zargi bane. Ba abin damuwa bane. Bal ma nuna kudura ne da iko na Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa kamar yadda wanda yake wanda suke so su nuna ikon kansu, zaka ga masu ayi musu aiki suna so kawai su zo su ba su umarni, su ce kawai yi kaza, ko daina kaza, ko tashi daga wuri kaza ka koma wuri kaza. Babu wata maslaha akan yi kawai. Maslahan ya nuna kawai shine oga, shine kawai maslahan. To ballantana Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine al-hakim, shine mai hikima, wanda komai yana yi da hikima ne. In kaga ya cire kaza daga wuri kaza ya canza mai wuri, to akwai hikimar da ta sa Allah yayi wannan. Me yasa tun farko bai sa a yi wannan din ba? Akwai hikimar da ta sa tun farko bai sa a yi wannan ba, yasa a yi wancan daga baya ya ce a yi wannan. Daka dukkanin aikin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hikimar da ta sa Allah ya ce a yi wannan aikin. In hanawa ne akwai hikimar da ta sa ya hana, idan kuma sawa a yi ne akwai hikimar da ta sa a yi, idan kawo hukunci ne da canzawa akwai hikimar da ta sa ya kawo shi da farko, akwai kuma hikimar da ta sa ya canza shi. Shine ishara akan alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ka san da wa kake ta'amuli, ba kana ta'amuli ne da mutum dan uwanka ko wani halitta ba, balle ka ce me yasa ake canza kaza ko me yasa ba a canza kaza ba, me yasa aka bar hukunci kaza me yasa aka shafa hukunci kaza. A'a, kana ta'amuli ne da wanda yake ala kulli shay'in qadir, yana da iko akan komai. Duk abin da ya ga dama zai iya zartarwa, zai iya yi. Daga ayar tana nuna mana raddi akan waccan mummunar magana ta Yahudawa da suke faɗa, sannan a wuri ɗaya tana mana ishara zuwa ga falalar Allah da rahamar Allah akan wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta yadda Allah yake tsara mana hukunci daki daki, tsari bayan tsari, wannan bayan wannan, a sa mana wancan da ya dace da lokacin da zamanin da yanayin, kuma idan wannan yanayin da lokacin da zamanin ya kau a canza mana wani yanayi da lokaci wanda zai dace da har zuwa a lokacin da duniyar gaba ɗaya za ta tashi. Daga duka wannan kulawa ce ta Allah ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya sa dole waɗanda suke maƙiya a waɗannan al'ummar ya zama suna hassada da ƙiyayya da jin haushi da damuwa dangane da wannan hukuncin na wannan al'ummar da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance ta da shi. Babu wata al'umma wadda take riƙe da wani littafi da wata shari'a da wani tsari wanda ya shekara dubu ana tafiya a kan shi, wanda kuma kowane zamani aka zo babu wani zamani da za a ce sai an canza tsari kaza da hukunci kaza. Za a samu wannan tsarin ya tafi da irin wannan zamanin da ake ciki. Babu wata al'umma da take da wannan tsarin a duniya sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Tana tafiya akan tsari shekara 1400 da wani abu, amma har yau wayanda suka ci gaba suna bibiyar tsare-tsarenta, suna ɗauka suna tsara yadda za su gudanar da tsarin rayuwarsu da kuma dokoki da ƙa'idojin ƙasashensu, saboda ƙasashensu su tafi a daidai, su tafi a yadda ya kamata a daidai lokacin, da kuma al'ummar ita take watsi da wannan tsarin, tana ganin wannan tsarin ba shi bane ci gaba, ba shi bane daidai daga dole al'amuran su gaba ɗaya ya rikici ya jagule su kasa gano yadda za su samu bakin zarar saboda al'umma sai da Allah ya tsara mata yadda za ta rayu yanzu kuma ta koma tana neman ya za ta tsara ma kanta yadda za ta rayu to wannan al'umma ba ta taɓa samun mafita a cikin al'amuranta ba haka wannan ayar falala ce ga al'ummar manzon Allah sannan kuma zargi ne da wa'incan al'ummar Yahudawa da mushrikai waɗanda suke kyamar wani alkhairi ya samu wannan al'ummar to kuma ga alkhairin Allah yana ta mana bayanin shi iri-iri daban-daban wanda Allah ya azurta mu da shi muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.